Marchione, à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoton dokar hana yawon dare a yankin Ilela da ke iyaka da birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar. Hukumar Jarabawa ta Neco za ta bayyana shirin gudanar da jarabawar kammala sakandare da kula da lafiyar dalibai. Daga nan Abuja, kungiyar samar wa makafi yanci ta Arewa, wato Arewa Freedom of the Blind, ta gudanar da taro kan bukatun masu larurar rashin gani. Sannan muna da shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina. A ƙarshen shirin muna dauke da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin duk waɗannan, za mu fara kawo muku labarun duniya daga Washington.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diplomasiya, wani batu da ke zama ɓangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan, wanda Falasɗinawa suka nemi a basu don makomarsu. Wannan sanarwar ta sa haɗaɗɗiyar daular Larabawa kasancewa ƙasa ta farko a yankin ƙasashen yankin Gulf, kuma ƙasar Larabawa ta uku da ta kulla hulɗar diplomasiya da Isra'ila. Dama Masar da Jordan ne kaɗai ƙasashen Larabawa da ke hulɗar diplomasiya da Isra'ila. A shafinsa na Twitter, Trump ya wallafa sanarwar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen uku, kuma daga baya ya faɗa manema labarai a ofishinsa da ke fadar White House cewa haƙiƙa wannan lokaci ne na tarihi. A lokacin da muryar Amurka ta tambayi Trump ko yana goyon bayan mamayar da Isra'ila tewa yankin Falasɗinu, Trump bai bada amsa kai tsaye ba, yana mai cewa muna kan magana da Isra'ila game da batun yanzu haka. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kudin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kudade na zamani da aka yi amfani da su don turawa kungiyar Al-Qaida da IS da reshen sojojin Hamas, inji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce karɓe asusun kudaden da ake kira cryptocurrency da turanci sama da 300 da ke da alaka da kungiyoyin guda uku, shine mataki mafi girma ma irinsa, kuma ya kai ga dagula tsarin tattara kudade da ke canzawa a koda yaushe. Ba abun mamaki bane ganin cewa makiyanmu na amfani da fasahar zamani da shafukan sada zumunta na zamani da kuma kudaden cryptocurrency don aiwatar da munanan manufofinsu na tashin hankali, a cewar babba Attorney General na Amurka William Barr a wata sanarwa. Ya kuma ce ma'aikatar shari'a ta Amurka za ta yi amfani ni da dukkan hanyoyin da take da su don kare rayukan Amurkawa daga kungiyoyin 'yan ta'adda. Asusun da aka kwace mallakar wasu kungiyoyin 'yan ta'adda uku ne, waɗanda ke bada gudunmawa ga masu harkokin kudaden da ba a san ko su waye ba, waɗanda kuma ke aikin musayar kudade ta yanar gizo a faɗin duniya. A cewar wasu takardun kotu, fiye da asusun kuɗi 150 dakarun alƙasam reshen sojan Hamas suka yi amfani da su wajen tara kudaden. Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. Tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya. Daraktar hukumar WHO ta yankin nahiyar Afirka, Matshidiso Moeti, ta ga alamomin da ke nuna abin damuwa, wanda ta yi reshen nahiyar Afirka Amurka su kasance na baya-baya a jerin kasashe marasa karfin tattalin arziki da za su samu rigakafin cutar ta COVID-19. Moeti ta lura cewa wasu kasashen masu karfin tattalin arziki da ke ba da kudade don bincike ko samar da rigakafin na tanadar abubuwa don kasashen su, yayin da akwai fahimtar cewa gwamnatoci za su so su kare 'yan kasar su. Moeti ta faɗa wa murya Amurka cewa tana fatan suna yin la'akari da bukatun sauran kasashen. Masu zanga-zanga a Belarus sun dunguma kan titina da kuma dubban ma'aikata sun tattaru a wajen wata masana'anta a jiya Alhamis don yin allawadai da wani mataki da 'yan sanda suka dauka akan masu zanga-zanga game da takaddamar sakamakon zabe wanda ya tsawaita gwamnatin shugaba Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya da ya kwashe shekaru 26 yana yi tunda sanyin safiya daruruwan ta suka ja dogon layi da nuna goyon baya a wurare da yawa a Minsk, babban birnin kasar. Da yawa daga cikin su sun sanya fararen tufafi, sun kuma dauki furanni da hotunan yan uwansu da aka tsare a lokacin zanga-zangar da aka fara yi jim kadan bayan zaben ranar Lahadin da ta gabata, wanda suka ce an tafka maguɗi.
Labarin duniya kuka saurara daga Washington DC. Yanzu za mu shiga babin rahotanni da hirarraki. Hukumomi a karamar hukumar Ilele ta jihar Sokoto da ke iyaka da birnin Kwari na jamhuriyar Nijar sun sa dokar hana yawon dare daga karfe 10:00 zuwa 6:00 na safe don tunkarar matsalar sacin mutane ana garkuwa da su sai ko an biya kuɗin fansa na miliyoyin naira. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwari ya aiko mana wannan rahoton.
Sanarwa da daraktan jin daɗin jama'a na karamar hukumar mulkin Ilele Alhaji Nasiru Garba Dundaye ya sanya wa hannu ta ce daga 12 ga watan Agusta shekara 2020 shugaban karamar hukumar mulkin Ilele Alhaji Garba S Gari da kansilolinsa da uwayen kasar Ilele Araba da Ambarura na sanar da illahirin jama'ar wannan karamar hukuma da cewa an hana yawon dare haka ma a rufe sana'o'i da shaguna da kantuna da wuraren hirace da na zama tun daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe. Wannan dokar da hukumomin na karamar hukumar mulkin Ilele sun dauke ta ne domin tunkarar wani lamari da ya kaiwa al'ummar Ilele matuƙa gaya a halin yanzu, domin 'yan bindiga daɗi na laɓaɓawa suna ɗauke mutane a wannan ƙaramar hukuma da ke cikin jihar Sokoto har sai an biya su miliyoyin kuɗin fansa masu yawa. Wani ɗan Ilele da ya so na sakaye sunansa ya ce sun yi marhaba baka da wannan dokar da hukumomin ƙaramar hukumar mulkin Ilele suka ɗauka.
Saboda 'yan babu dokar nan lalura nan ba ta kaya zakkyau, amma mun sawa ga doka ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 6 na safe ta yi mana, kuma mun ji daɗin kawo wanga jami'an tsaro da an kai cikin garin Ilele saboda a kwantar san mana da hankali mutanen ƙasa su samu jin daɗi ga rayuwarsu, hankalin su shi kwanta saboda swacen gari aka bai da daɗi. Ko ba ka da ko dala hankalinka bai kwanta ba, ko kana da dala hankalinka bai kwanta ba, dan uwanka ya doke shi ba ku da ko dala sai ku yi mai tarbaci. To kaga yanzu halin gari ake ciki na koci da ciki ji daɗi na an doge ma dan uwa ai kaga ban ja ma matsala. Fara aikin gari mun fara ganin an samu sauƙin lalurorin saboda yanzu dai harkokin nan sun dan kwanta, kuma muna fata Allah ya sa shi miƙe hakan.
Su ma waɗansu 'ya'yan Ilele sun bayyana mini jin daɗin su game da ɗaukar wannan dokar.
Na Alhaji dan Talatu Fanacha Ilele. To wallahi wagga doka da aka kawo Ilele muna farin ciki da ita saboda a halin da ake ciki muna cikin dan kasuwa duk ma'aikacin gwamnati ne kai, ko wane ne talaka ne kai, makiyayi ne kai, to hannunka daga bashiki saboda ga wanga mutane suka zo suka haddabe mu a ƙasa ko ko a ƙaramin hukumar mu ta Ilele. Wallahi muna farin ciki doka ga da an kaza a ƙarfe 10 har zuwa ƙarfe 6 na asuba. Wallahi muna godiya da gwamnati ta yi mana ƙoƙari, kan muna ganin jami'an tsaro suna iya nasu ƙoƙari dangane da wagga dokar da an kaza. Sai dai mu yi ma Allah godiya kan mu yi ma jami'an tsaro saboda mun ga jeɗe da an ka fara, mun ga yadda sun ka basa gudunmuwa 100 saman 100, sannan jama'a ko sun bi dokar.
Na Abdullahi na ji daɗi na aza wannan doka da an ka yi bisa ganin yadda mutane sun ka bada haɗin kai jiya, ko
kowa ya shige misalin ƙarfe 10 na dare, amma in kai to ji zaka iya 12 na ma ko ƙarfe 1 ma, saboda babu kowa. Kinan alamu ya nuna mutane dama sun damuna sun matsu suna son su aiddo ta hanya wadda za a samu ci gaba akan bannar da aka yi ma musulmi da sauran su dai. Ina tunanin can harko da an ansa duka za ha kowa bai damu ba, za a ce shemina kaza kaza ba mai koyewa, amma saboda abin yayi yawa ga mutane an kinnabin sun haddabi kowa. To ansa ta ƙarfe 10 kuma wala an ba da hadan kai gurgudu, kowa ya shige cikin gida, dan zaka iya cewa ƙarfe 2 na dare na ko ƙarfe 1 ma kowa ba. To hakan ya nuna mana gaskiya mutane suna buƙatar taimako wannan gehen, kuma ga tsarin da an gasa ya nuna taimakon za a soma yi. Muna addu'a cewa Allah shi daure da wannan doka da an gasa, kuma Allah ga sa ta amfani mu.
Sanusi Muhammad daga Kalmalo. Mu dan mu gaskiya dokar da an gasa dalle kan lalle ka dan ka gasa ka tayi, saboda abu na da zaman lokaci a gani ana so abu wannan dare wannan musu ma dace ba, amma ka dan ka kawo lamata ha mai wallahi ka san jigajen nan muna nan makusancin dajin Arawa za mu tare da irin misalin zuwa ƙarfe 10 an ka ce ba a shiga saboda dokar da an kasa, amma kuma kai kala kuma wallahi ma kuma mun gode haka ma an kaza ta yi.
Ita dai jamhuriyar Niger ta yi rigakafin wannan lamarin kasancewa tana iyaka da illela local government din, inda ta jibge dimbin askarawa a cikin rigunan sulke da damara a kowane lokaci tare da manyan motoci na sadarwa a wannan iyaka domin yin sintiri da neman barayi ɗan ta'adda ko yan bindiga daɗi a kulliyomin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Haruna da sauran dimbin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Hukumar shirin jaraba ta Najeriya NECO da ke da yalwata a Minajar Niger ta bayyana shirin da take yi na kare lafiyar ɗaliban ajin ƙarshe na sakandare da za su fara rubuta jarabawar ta NECO a ranar 24 ga watan nan. Daga Minajar Niger ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
A wani taron manema labarai, babban magatakardar hukumar NECO Professor Godswill Obioma ya ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas domin tabbatar da kare lafiyar yara da ma duk wasu masu ruwa da tsaki a lokacin rubuta jarabawar.
For preparation of schools for the conduct of public examination in the context of COVID, we prepare the guidelines. The guidelines cover roles, responsibilities and expectations of various stakeholders, which include school preparators.
Ya ce shirye-shiryen gudanar da jarabawar sun hada da samar da tsare-tsare, tsare-tsaren kuma sun shafi duk wasu masu ruwa da tsaki har ma da shugabannin makarantu da ke faɗin Najeriya baki ɗaya. Haka zalika tilas a sanya takunkumi da ba da tazara da kuma wanke hannu da sauransu. Alhaji Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar nekon a Najeriya.
Kowace makaranta da za mu yi jaraba sun bi wannan doka domin a yi cikin tsanaki ba tare da an samu matsala na
kenan. Ba bi dokan ba, ba za ku yarda
idan ba bi doka ba, ban zaci ma za a bari har mu je wajen ba, domin ita kanta state government tana da role da za ta yi play a kai.
Tunda da jihohin Najeriya da dama suka ce sun dauki matakai danganin ba a barsu a baya ba a jarabawar nekon a ciki har da jihar Niger, kamar yadda shugaban hukumar bayar da ilimi bai daya a jihar Niger Dr. Isa Adamu ya bayyana.
Mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba da dama an yi abubuwa da yawa don kare lafiya na wannan yara da za su je ba da malaman makaranta. Gwamna ya tabbatar da cewa duk dalibin da zai je karatu an ba shi wannan abu na rufe ba, wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa, har ma aka yanke hukunci duk dalibin da bai zo da shi ba wanda aka ba shi ba za a bari ya shiga aji.
Tun a ranar 4 ga wannan wata na Agusta ne dai ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandaren a Najeriya suka koma aji domin tunkarar jarabawar bayan da suka share watanni suna gida a sakamakon cutar ta corona. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Rahotanni nan na zuwa daga muryar Amurka shiri na musamman daga Abuja. Kungiyar kare yancin makafi ta Arewa da ke da jam'iyyar Gama Kai, wato Arewa Freedom of the Blind, ta gudanar da taro a Abuja inda ta isar da korafin 'yan kungiyar na rashin samun kulawa da ta dace a jihar Arewa 19. Bayan kammala taron, shugaban kungiyar Aliha ya Gwarzo ya jagoranci tawaga zuwa ofishinmu na muryar Amurka Abuja, inda ya ba wa tasharar da gabatar da wannan korafin.
Mun tattauna akan yadda muke fuskantar tozartawa a cikin wasu daga cikin jihohi na ta gayyara mutanenmu ta hanyar kama su, kuma waɗannan jihohi ba su yi wani abu wanda ya kamata su dora mizanin kin ganinmu a kan titi a ce wai kame shi ne zai kawo kin ganinmu a kan titi. Babu wani abu da suka dora kansa a kai na mutunci wanda za su dauki wannan mataki akan mu. Idan za ka dauki mataki akan mutum na ka kama shi dan yana bara, to dole sai ka cika waɗannan ka'idoji. Na farko, shin ƴaƴansa ka tura su makaranta free education? Akwai gwamnonin jihohi waɗanda su sun yi wannan free education din akan mu da ƴaƴanmu, ba sai mun biya ba tun daga primary har zuwa university. Amma wasu jihohin ba su yi irin wannan ba ko daya. Kuma ko da kuɗinka idan ɗanka zai tafi makarantar, akwai wacce sai ita za shi, akwai wacce ma ba za a bar ma ɗan naka ya je ba. Kai kuwa dama a matsayinka na margani, karatu ma ya fi ƙarfinka a gurinsu, don ba za su taimake ka ba. Su dattijai waɗanda ba za su iya karatun boko ba, akwai makarantu da ake kira na aikin hannu waɗanda aka saba tura su. A irin waɗancan jihohi da suke kama mu, to ba a ma tura wannan dattijan mu kafin zuwa waɗannan makarantun, don ma kar su dogara da kansu. Kuma in suna da makarantar ma, to kore su ake daga makarantar a zuba ƴan mata. So domin su suna ganin amfanin karatun ƴan matan ya fi namu. To babu
magana.
Wannan ina tabbatar maka ne, zan faɗa maka sunayen jihohin da suke irin wannan abu, kuma zan faɗa maka makarantun da suka rushe. Sannan duk ƙananan hukumomin da ake da su a irin waɗancan jihohin, ba a ba na kasassun mu allowance, irin allowance ɗin nan na a hutar da kai daga wahala da kake yi. Ba a ma kai ka makarantar ba, ba a kai ka harkar sana'a ba, balle a baka allowance. Kuma idan asibiti za ka, yadda kowa zai sai kati, ko irin adalcin nan na shi na kasashe kai ya bulayi, to a waɗancan jihohi ba a samu. A jihar Kano akwai makaranta wacce ake cewa Kano State Mariri Rehabilitation Center. Wannan makaranta ƙasa da shekara 60 makafi da guragu ake koyarwa a ciki. Da gwamnan ya tashi sai ya kori makafin da guragun daga wannan makarantar, sai aka ɗebo ƴan mata aka ce ta zama makarantar ƴan mata. Ko da dajin Falgore da kamata yi a ce an mayar da makafin, an gina musu wata makaranta a cikin dajin Falgore, kaga za mu ce a ai canza mana akai.
Shugaban kungiyar ƴancin makafi na Arewa Ali Yahaya Gwarzo azanta wasu da muryar Amurka, in Allah ya yarda za mu tuntuɓi gwamnatin Kano don jin ɓangaranta kan wannan makarantar da Ali Gwarzo ya yi magana ta nagasassu ta Mariri da ya ce an maida ita makarantar ƴan mata. Kafin mu ci gaba da shirin, a shakata da wannan.
In aka dariya ma da sata, ha sadakwa ce da keta, saka zabu da yawan mugunta, manta salla lokacinta, zunufi ne babu musu ba. Sa su zalumci da kwace, cin amana kar kuma ce, har dabo aikin batacce, luduma dubamin zance, halaka ne wanda bai bari ba. Ba ka kasa isara banka, ba ka ketara rikinka, inda saura rayuwanka, sai a sace ta jikinka, ba ka wayi gari da lafiya ba.
Shirin muryar Amurka ake sauraro. Hassan Maina kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba batun nan ne da gwamnan jihar Borno Farfesa Injiniya Babagana Umar Azulum da ma baki ɗayan gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suke ta yin kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta samarwa 'yan sanda manyan bindigogin artillery da kuma sauran kayan aiki irin na sojoji don ci gaba da tunkarar mayakan Boko Haram a wannan shiya. Batun kuma da ya haddasa zazzafan muhawara tsakanin tsoffin hafsoshin sojoji da tsoffin hafsoshin 'yan sanda.
Ɗan sanda makami gaba ɗaya yake hannun ɗan sanda, yana amfani da makami ne a matakin ƙarshe, saboda training din da ake ma ɗan sanda da hukin da aka fi ɗan sanda na farko ba wai kashe mutane ba, ya kama masu kare doka.
Waye yace ɗan sanda ba ya kace ba, a sai yanzu idan wani yana kace wani sai dan sanda ya tsaya yana sa masa anka, wanda ga zai zuba miki, kuma an training din shi haka, kuma doka ta yadda da haka.
To magana ne a lokacin na batun rai, amma gaskiyar magana shi ne da daga rakiyar zuwa.
To madalla, a taron da suka yi a makon da ya gabata a birnin Maiduguri, gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun nemi a samar wa zaratan 'yan sandan nan manyan kayan yaki irin na sojoji, duba da irin rawar gani da suke takawa a yaki da Boko Haram a shiyar tasu. Tun ma gabanin haka, sai da gwamnan jihar Borno, Farfesa Injiniya Babagana Umar Azulum, ya nuna cewar 'yan sandan nan fa ka iya yin tasiri sosai.
Dole ne mu tabbatar in wannan abun ba zai yiwu ba, mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu, mutane 2,300 su gada police na wannan mu je mu dauki baga. Ban san amfanin soja nan ba, soja 2,200 suna baga.
To ko shin yanzu a iya cewar gwamnan Zulum, wanda a baya ya shayi in cece kuce da sojojin, ya dawo daga rikiyar sojojin ne? Isa Umar Gusau shine mai magana da yawun gwamnan.
To magana ne a lokacin na ɓacin rai, amma gaskiyar magana shi ne bai dawo daga rikiyar su ba. Sai ai gwamnan ya shaye ban sojoji akan irin kokarin su, amma ya san gaskiyar magana shi ne sojoji akwai matsala na yawa, ko su kan sojojin sun sha faɗa suna da matsala na yawa. Tunda akwai matsala na yawa, shi me zai hana 'yan sanda a ba su wasu kayayyakin yaƙi na musamman?
Amma tsoffin sojoji a Najeriya na ganin ba daidai bane a baiwa 'yan sanda manyan makamai irin na sojojin, a cewar wani tsohon Hafsa mai ritaya, Group Captain Sadiq Garba Shehu.
Wannan magana da gwamna Professor Babagana Zulum ya yi, na farko dai ni zan iya cewa na fahimci kaman gajin hakurin shi, ko kuma shi ya kai matuƙa yana ganin yakin nan ya iya ƙare a daidai lokacin da yake ganin ya kamata ya ƙare. To a matsayin shi na gwamnan jiha, zan iya gane wannan kushi nashi, amma kuma su masu karin magana suna cewa wai kwamitin yana kuka kuma a idan shi na ganin hanya. Maganan cewa a ba 'yan sanda manya-manyan kayan aiki kamar su artillery, a gaskiya ba shi ne zai zama mafita ba. Aikin soja daban, aikin dan sanda daban. Kuma abin da yasa aka kafa soja daban, abin da yasa aka kafa dan sanda. Shi dan sanda tun tarihi, dan sanda yana cikin mutane ne. Kaga shi yasa ma ko a Najeriya 'yan sanda suke cewa dan sanda abokin kowa. Ko da yake mutane za su iya cewa ba su yarda da wannan ba, to amma abin da wannan abin ke duba shi dan sanda a cikin jama'a yake. To shi kuma soja gaskiya ba a cikin jama'a yake ba. Dan sanda makami gaba daya yake hannun dan sanda, yana amfani da makami ne a matakin ƙarshe, saboda training din da ake mata sanda da hujjin da aka kafa dan sanda na farko ba wai kashe mutane ba, ya kama masu kare doka ne. To kaga bambanci shi ko soja, tunda aka tashi soja, shi soja dama magana ne ta kashewa, ba ta magana ne ta kamawa ba. So shi yasa daga horo zuwa irin kayan aiki dole ka bambanta na dan sanda da na soja. Shi in fa dan sanda karfin shi shine na lalama, ya kama masu ka ya kashe doka da bincike da lalama. Shi yasa aifa in ka samu tsofaffin 'yan sanda wanda suka san aiki, za su ce maka abin da ya fi mu wani abin aikin da ya fi mu dan sanda muhimmanci shi ne wannan radio over. In duka tana can baya, to kaga idan aka ce 'yan sanda su karɓi kayan aikin soja, wannan yaddan da 'yan sanda yake amfani da shi tsakanin shi da jama'a za ta fita. Gaskiya ba zai amfani soja da 'yan sandan ba su kansu. Kuma shi kanshi mai girma gwamna Zulum a gaskiya ba zai amfane shi ba in suka aka ce wa za ba 'yan sanda wannan manya-manyan kaya. Kusan duk 'yan sanda in kana maganar makami, abin da ake kira rifle ko handgun ba sai zai kira ta Hausa ba, amma ana bindiga wanda za a harba ta da hannu ɗaya kamar pistol. Ana maganar rifle wanda yake harsashinta girman shi bai wuce 3.45 ba, that's 0.25 caliber. To kaga daga nan kayan aikin dan sanda, in dai kana maganar bindiga a dai abu, duk abin da ya wuce 3.45 ya zama babban makami, kuma ba wannan ba makami ne na dan sanda ba. So abin da 'yan sanda suke nema waɗannan ƙananan makaman.
Amma ranka dai idan muka duba abubuwan da suke faruwa a arewa maso gabas a yan baya-bayan nan, kusan a iya cewar 'yan sandan kwanta da tarzoma suna taka rawa daidai da na soja, ko kuma a wani ɓangaren mafia da na sojan. Misali, akwai 'yan Boko Haram da suka yi fafari sojoji, suka yi garkuwa da su. 'Yan sandan nan a jihar Borno sun je sun ceto waɗannan sojojin daga hannun 'yan Boko Haram, kuma suka kwato motoci da sauransu. Baka ganin irin wannan ne yasa gwamna yake ta ƙoƙarin ganin cewar an yi wannan matakin da yake so a ɗauka?
Kuma 'yan sanda sun yi rawan gani a wannan. To abin da nake jin tsoro shine idan kace za ka ba 'yan sanda manya-manyan makamai, mutanen da suke aiki a cikin jama'a, za a dinga samun banda. Tana cewa wai idan mutum yana riƙe da hamma, in hamma ce ka da shi, to duk abin da ya gani yana mishi kallon kusa ne. To idan aka je aka ba 'yan sanda manya-manyan bindigogi, to suna cikin jama'a, sannan kuma dole za su dinga neman dalilin amfani da wannan manya-manyan bindigogi.
To sai dai kuma su ma tsoffin manyan 'yan sandan Najeriya na ganin cancantar baiwa 'yan sanda irin wannan manyan makamai irin na sojoji. Tsohon shugaban 'yan sandan Najeriya, Alhaji Suleiman Abba, ya mun karin bayani.
Waye ya ce dan sanda ba a kore shi ya kashe ba? A ce yanzu idan wani yana kashe wani sai dan sanda ya tsaya yana sa masa ankwa, bindiga zai zuba mishi. Kuma an training din shi haka, kuma doka ta yarda da haka. Ba dan sanda ba ko kai din nan kanka, kaga wani yana son ya kashe wani, doka ta baka izini kai masa kutufan da in ya fadi. In ke shure ma shikenan ba abin da za a yi maka kun kuma nazo ga maganar gwamnati ai shi sa nake maka faduwa ta zo da zama wucin na amince idan dai su waɗanda ba sa san ayi in masu kifin kasan nan ne to me yasa ba za su ce eh idan yau ka tashi da matsala duk abin da zaka yi ka maganin matsalan nan zaka yi shi me dalilin da sa ba za a ba dan sanda kayan irin kayan soja ba menene dalili je kasashen waje mana su gani akwai fashion da ɗan sanda da ake cewa Special forces suna da duka kayan da dan sanda soja yake da shi yanzu bara baka misali kwanakin bayan nan ɗan sanda suka yi hobbata suka je su a Kaduna suka je birnin Gwari suka je suka tinkari waɗannan masu ciwo mutane mutunci aka harbi helicopter din su helicopter saboda bai da ammo wanda zai kare shi daga harkashi an ba dan Allah ya sa pilot din ya iya yi ba ga special forces din da suke ciki an same su sun tinina zuba ga shi shi ma an same shi amma yayin manage dan saboda iyawa ya je sauka a cikin base din Air Force wannan ba abun ayi alfahari bane amma yanzu haka idan muka ce ya kamata a ba ɗan sanda helicopter wanda bullet zai shige shi sai an samu masu irin waɗannan ra'ayi ai ba akwai in an ce soja ne dan maza shikenan ba dukkan mu fito daga gidaje da saboda haka ba laifi bane a ce ɗan sanda yayi aikin soja kuma wallahi tallahi ka je ka duba duniya da tsuga ba sai ka samu hero guda goma a cikin aikin ɗan sanda ka samu hero a wata ma'aikata
to masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
yanzu lokaci yayi da zamu kawo muku shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
a farkon watan Yuni hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta Amurka ta ware kuɗi fiye da dala miliyan 350 wajen taimakawa kasashe a yankin Sahara na Afrika wajen tunkarar annobar COVID-19. Kudaden na da manufar tabbatar da cewa mun ci gaba da ceton rayuka da ayyuka. Kazalika da karfafawa kasashen da muke kawance da su a nasu matakan yaki da annobar ta COVID-19 a cewar mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar mai kula da yankin Afrika Chris Maloney. To sai dai da sauran aiki a nan. Babban abin da ke hana ni bacci fiye da komai shine mataki na biyu da na uku na tasirin da COVID-19 ke haifarwa in ji mataimakin babban jami'i Maloney.
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security. And for USAID, it's, you know, traditionally we work on the rural sector, but increasingly this is an urban issue.
Abin da nake nufi a nan shine sha'anin tattalin arziki. Haka ne, a yanzu haka muna kashe lokaci mai tsawo muna nazari akan al'amura kamar wadatar abinci. Kamar yadda aka sani a USAID, bisa al'ada muna aiki ne a bangaren yankunan karkara. To sai dai wannan al'amari ne da ya shafi burane. Saboda haka idan mutane suka kasance a cikin dokokin hana zirga-zirga, ta yaya za mu iya tunanin abubuwa kamar aikewa da kuɗaɗe da tabbatar da kayayyaki sun isa kasuwannin birane daga yankunan karkara? Wannan muhimmin al'amari ne a gare mu. Daya daga cikin matsalolin da muke fuskanta yanzu haka a fadin nahiyar Afirka shine tunkarar tasirin kasashe masu karamin karfi da kuma suke fakewa da annobar COVID-19 a zaman hanyar fadada karfin mulkin su na kama karya a fadin nahiyar a cewar mataimakin babban jami'i Maloney.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans who have been locked up for violating the lockdown rules there and there's been a lot of allegations of human rights concerns.
Alal misali, akwai yan kasar Zimbabwe fiye da 20,000 da aka kama aka kulle saboda sabawa dokokin hana zirga-zirga. Haka kuma akwai zargi-zargi da dama na take haƙƙin bil'adama. Saboda haka muna son tabbatar da cewa muna tunanin yadda za mu shiga aiki da kungiyoyin farar hula domin su fadakar a duk sa'ar da aka sami kalubale irin wannan. A lokaci ɗaya kuma in ji mataimakin babban jami'i Maloney, akwai labaran da ba na gaskiya ba da dama da ake yayatawa.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of West Africa.
Akan haka ba da dadewa ba da muka rarraba tallafi ga kasashe da dama na yankin Sahel da sauran sassan Afirka ta yamma domin aiki tare da gidajen radio da kungiyoyin farar hula domin shafe labaran ƙarya da tabbatar da cewa ana samun sakonni na gaskiya akan yadda za a tunkari lamarin. Mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar Maloni ya ce ina da yakinin cewa dangantakar mu da kuma musayar fahimta da muke da shi da kasashen Afirka abokan huldanmu ta tsawon shekaru za ta ci gaba da taimaka mana wajen shawo kan matsalolin yanzu na COVID-19 da kuma sauran al'amuran da suka shafi ci gaba da muke da su. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka musamman na Washington da suka kawo mana labaru da abokan aiki na nan Abuja ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.